ake saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yemen na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio.
Kira ta zo zauna mu hada mu chatu daga yau an dai don mu ne a matsayin na shugaban matasa na Najeriya na kira cewa wannan zanga-zangan da ake yi cewa an hito na wannan kungiyar na wannan reshen ne ƴan sanda dake cin zarafin mutane tunda an soke shi saboda haka matsayin shugaban matasa na Najeriya na ce wannan zanga-zanga a bar shi babu shi ya gare kuma mun gode da abin da gwamnati ta yi
ka ganin cewa a cikin irin wannan korafin da matasa suka fito su kai su ce bayan sanarwar shi a inspector general na ƴan sanda bai kai wato sa'o'i 24 ba sai aka ci gaba da kuma cin zarafin wa mutane wanda ma har ya kai ga an kashe wani matashi a jihar Lagos ba duk da wato sanarwar da shi wannan inspector yayi to kuma ganin haka cewa su suka fito kare mutuwa suka ce to ka ko jami'an sa ba su ji wannan kira da yi ba kuma duk da haka ana ci gaba da kuma wannan sauyi da aka ce wai an sauya wannan runduna duk da haka mutane da suke ciki su ne fa duk kuma wato kenan ba za a samu cimma manufar da ake
so shugaban ƴan sandan Najeriya ya ce duk wani ma'aikacin ɗan sanda da ya yi aiki a wannan reshen na SAS kamar yadda suke faɗi ba za a sake bari ya yi aiki a cikin wannan sabon kungiyar da suka kirkiro ba kowannen zai koma ofis ya ainihin aiki shi na ɗan sanda sannan in kina magana kamar kashe-kashe da yake magana alibarin baki wani labari don gudu da yawa a Lagos din da ake magana wasu suka taso sai matasa zaune gari banza suka je suna kwashe shagunan mutane suna ɗiban kayan mutane sai masu anguwan suka taso suka zo ka samu ƴan sanda suka ce musu ku zo ku taimake mu ga zaune gari banza can fa suna fashe mu da shaguna suna ɗiban kayan mu sai ƴan sanda suka ce a mu kan kun ga yanda aka je muna nan za mu tsaya saboda muna gudun mu je kuma ku ce muna kashe to kaga duk irin wayan abubuwan mutanen banza sun shigo cikin wayannan abubuwan suna ta sa matasa suna ba su wani tunani na daban wanda abun ba gaskiya ajiya ke da kanki in zaki duba tsakani da Allah eh muna samun yacca gwamnati tana da kurakurai irin nata tunda ai ba Allah bace to amma kuma inda ka ce mutum kana so ya maka za kai tsaye bai gaugawa ba yayi maka to saboda Allah me yake neman wurin shi an bana mu mara mishi baya to ni a gani na tsakani da Allah mu hito mu mara mu gwamnati baya mu bata goyon baya tunda yayi alƙawari ai shugaban kasa da tijo ne shekarun shi babu wanda ke da ma duniya yanzu nan ban da kuma ga ubangiji shi amma dan shi yanzu sai ce zai kariya ko kuma yayi wasu manganu da ba gaskiya ba ko kuma yayi wani alƙawarin da bai dace ban tunanin wannan abu ne ba zai taro da gare shi saboda ga tunda yayi alƙawari yace za a gyara hudda tsakanin ƴan sanda da wannan reshen da matasa to mu ba shi dama yayi wannan abubuwan amma ba yayi wannan zanga zanga ya ci gaba ba
to a cikin taron da aka gudanar a garin ne an ce za a kafa wata wato committee wanda za su sa ido ko kuma su bincike dangane da wannan batu na kawo karshen wannan runduna ta ƴan sanda to kuma an yi batu cewa za a fitar da waɗansu jagorori musamman jagororin matasa sannan kuma daga fannin su ma ƴan sanda an ce za a fitar da waɗansu yaya kake gani kuma wanda ku fata ku za ku yi a matsayin ka na jagora a wannan kungiya ta matasa
eh to muna yanzu haka da nake miki magana mun zauna da shugaban ƴan sandan boye a shi director general na SSS mun zauna mu yi magana shi kuma za mu yi zama da inspector general of police za su bayyana mana irin shirye-shiryen da suke so za su yi kuma mu kuma za mu gindaya musu ka'idojin mu da abin da muke gani zai kawo muna maslaha a irin wayannan tsare-tsare da za a shirya so abu ne wanda su ma sun ba mu dama kuma ni a matsayina na shugaban matasa manyan kasar nan sun kira mu sun ce muna mu zo mu zauna da matasan mu ba su hakuri duk abin da ake tunani za a zauna za a shirya kuma gwamnati shirye take da wayannan shugabanni na hukumomin tsaro shirye suke su yi kuma su duba ga abin da dai ba zai saba ma dokar kasa ba za su yi kokari su tabbatar da wannan abin da aka shirya da gwamnati ya wakana
me kake ganin ya wato cin zarar da matasa ganin cewa wannan karan ba sun fito ba da irin wannan bore da babu zai ba gani me kake ganin ya cin zarar shi akwai wani hakokin su ne da gwamnati har yanzu ba ta cimma ba
zan iya cewa akwai tsakani da Allah matasa suna dan cikin wani hali na rashin samun aiki ba wato ina so mu yi wa gwamnati adalci amma zai ina na shugaban matasa na Najeriya ba mu taba samun wata dama inda shugaban kasa ya ce yau an ware kuɗi naira biliyan 75 don a tallafa wa matasa ba ina ganin ba a taba samun irin wannan ci gaba ba da har gwamnati za ta ce to yau wanga kuɗi na ware shi ne don in tallafa wa matasa na yi zama da ministan matasa da wasanni ya faɗa mini ya ce yanzu haka kamar ma an kaddamar da wannan portal wanda matasa za su je su cika kuma kana zaune ba sai ka san kowa ba sai kaga kowa ba za a sa maka wani abu a cikin asusun kamar misali da in ka ba su wani sunan wani cewa kana da wata masana'anta da kake ko kuma ka koya to gwamnati shirye take ta baka goyon baya saboda ka je ka shiga ba da wannan sana'a ta ka to ina ganin ai kaman in aka duba ina ganin mu yi dan yi hakuri abu ne kin san na dan adam da sauri amma in mu yi hakuri insha Allah wayannan abun duk za su wuce mu kan mu da muke nan a matsayin mu na shugabannin matasa ba zaune muke ba kullum bamu nan muna ta kokari mu je mu ga manyan nan mu hada musu abubuwan haka duba to alhamdulillah ni ba wanda ce matasa an yi nasara ai tunda gwamnati ta fara jin cewa to wanga abun fa ya fara kawai matsayi matasan nan ransu ya don ba ta ban yare haka ba to tunda an yi haka kuma wani tayi hubbasa ta nuna cewa to ta ji abin da aka ce kuma za ta yi a cikin mu ba gwamnati da ba
da shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin arewa wato Nasura Ashraf Sharif
to ya zaka kwatanta ko ya kake ganin wannan yunkuri da wannan kungiya ta matasan Najeriya suka fito na ganin cewa an ji kukan su matasa kuma gwamnati ta ce ta dauki nauyin duk wani abu da kaje ka dawo tun daga shi har ta yanke ta ce cewa an wato kawo karshen wannan runduna ya kake gani kuma duk da wannan batu da gwamnati ta yi kuma matasan duk da haka ana samu waɗanda suke fitowa suke yin zanga-zanga har ila
wato mun arewa ajalci wajen daukar wannan hukunci da ta yi ba saboda mun yadda cewa ana samun cin zarafi daga jami'an yan sanda soja ba a Najeriya ba ta duniya ana samun wannan abu amma mu abinda muke kallo a lokacin da gwamnati ce ta dakatar da wannan abu su mutanen kudancin Najeriya da suka nuna cewa yan sandan sassan da ba su yi musu shan adalci sai musu shan kyautawa to shi ke nan gwamnati ta soke musu amma mu mutan arewa muna fama da rashin tsaron nan shi ne abin da idanu mu a yanzu Najeriya rundunar yan sandan nan ta wannan sassan tana taka gudunmawa mai kyau da ƙarfi sau da yawa a wasu gurare da yawa a yankin Najeriya in ba kuma ta ba sau nawa a jihar Maiduguri wannan sassan suke kwato sojoji da motocin soji da yan boko haram suka kwace daga hannun sojoji kuma ni mutanen Maiduguri sun bar labari suna cewa yanda yan boko haram suke tsoron rundunar yan sanda na sassan ba sa tsoron sojoji haka so da haka mu kin ga a zo muna halin da muke ciki na wannan rashin tsaro a zo a ce an rubuce wannan abun kuma an kwashe yan sanda ce su koma Abuja su tare Abuja yanzu ke auna ke gani daga ranar da aka ce an rushe sassan zuwa yau ki duba yadda ake attacking ƙauyuka a yawancin Najeriya kin gani jihar Katsina a karkashin sabuwar local government da fuskar local government ya fasa ran ƙauyuka da dama a kwanakin nan irin bidiyon da sun shiga ƙauyuka suna cewa mutane abu da suka gada bi ke da sannan ga abin da ya faru a Kagara ƙauyukan Kagara nan saboda yan sanda janye su mutanen suka zo suka dinga kashe mutane suka rasa yadda za su yi sai zuwa suka yi police station suka ji hukun dukoki ran banga suka fita suka tare suka tare su dan yan bidiyon da ne mu abin da muke kira shi gwamnati ta duba halin da mutumin arewa yake ciki wannan sabarin da yan sanda na sarrafa to a ba su kayan aiki a ba su koro da koyarwa yadda za su iya maganta da tinkara waɗannan yan bindiga daɗi da boko haram da aka shekara goma sha biyu ana fama da su mu shi ne sanin mu kuma gwamnatin tarayyar Najeriya ta ayyana dokar ta baki a kakar katsau shi ne abin da taron mu ya faɗa ko muka fara zanga-zangar a arewacin Najeriya abin da muke kira gwamnati ta fito ta ayyana dokar ta baki a kakar katsau ta kuma ba wa jami'an yan sandan nan maka kayan aiki da makamai da horarwa da za su iya tinkara waɗannan yan jadar su da ma'aikacin Najeriya wannan shi ne murayen mu akan wannan abu
to ganin kamar mu dawo kan wannan taro da aka gudanar ganin yadda aka haɗo yan kabilu kuma yan kabilu a cikin fadin Najeriya daban-daban kuma da ma matasa waɗanda a wannan karon an gani cewa wato muryar matasa an ji shi gwamnati ta ji muryar matasa kuma har ya sa ta yi yunkurin daukan wannan mataki shin ya kake ganin wato matasan Najeriya za su kuma su fito su bayyana irin damuwa da ke ci musu tuwa kwarya musamman ma a yankunan su
wannan gaskiya ne cancin Najeriya ai abin da masu mulki suke yi da ɗan siyasa da manyan mutane suke ba sa san shi ba ta shi ne gaje san kansa ki auna ki kani abinda alƙalima suka rura ita Najeriya kaso 63 na mutanen Najeriya mutane ne dan shekara 18 zuwa shekara 35 su ne kaso 63 na mutanen Najeriya to idan da matasan Najeriya sun san kansu ai duk wannan mulkin da ake na kama kai ai ba za a yi musu yau rana ke matasan Najeriya suka ce ba su yadda da albashi da kudaden da ake dauka na bawa sanatoci ba da yanda aka maida kwangi da aka sanna tsakanin ma'aikatan gwamnati ce da sanatoci da su 'yan siyasa ga fati arzikin kasa an rike shi a tsakanin waɗannan mutanen guda uku so da aka shi yasa da gari su 'yan siyasa da manyan jami'an gwamnati ma'aikatan gwamnati su ne suke yin cin karansu ba babba ga akan harkar kasa da arzikin kasa to da yi wa mutane za su tare su ce ba su yadda da wani abu da ake yi ba a yau sai an canja wannan abubuwan da za su haɗu su haɗa kansu su yi haka a yau sai an canja wannan abubuwan
to ba ka gani yanzu an ɗau hanya
ai shi ne yake ga muke ni ina goyon bayan wannan al'amari ba wai magana sa za a tsaya ai ba mun san su wanda su ta zanga zanga suna dauke manufofin su ta da ba amma in da kace ki a zauna a tsaya a duba matsalolin kasar nan kin ga yanzu matsala mafi girma a kasar ne kace har ka rashin tsaro a fara tsayawa a sabon da gaba sai an kawo tsaro a zo a rage kuɗi da ake kashewa wajen harkar tafiyar da gwamnati ana dorawa mutanen kasa da talakawa da rubutun kasa haraji da kai da babu dalili kuma su ka ana matsa su kuraren ko kuraren suna zuwa zami wa suna tafiya a jiwo wasu kuraren mutane a yaki wannan sannan a zo a yaki maganar cin hanci da rashawa a tsarin mulkin kasa duk ga wata sau za ku so su sasa da kansu shi ga abinda suke so ke na ayi ki ba wannan abin wata guda sai a biya canji a kasa a tsaya a dubi matsalolin da suka dama al'umma ai magana su ba a dauki wani ra'ayi ko wasu 'yan siyasa su shigo cikin wannan abubuwa domin kawo wani san zuciya su na siyasa a ciki ba a tsaya a yi wani amfani da abin a gyara kasa shi ne abin da yake da kyau ba a bi ra'ayin wasu 'yan siyasa a sa wani abu na siyasa a cikin sa ba ko an ce za a sa wani abu na siyasa da ra'ayin a sa wani ɗan siyasa a sa wani abu na mashi suka
haka
To a iya cewa wato kenan duk wayan su laifuka da waɗannan ƴan sanda suke kamar yadda kai bayani cewa a wani lokacin ma har da sabakin gwamnatoci daga jihohi. To idan muka duba a wani bangaren kuma a cikin duk har ilo a cikin wannan kididdiga da aka fitar, an fitar da cewa akwai inda waɗannan jami'an ƴan sanda suke wato karɓan cin hanci da rashawa wajen yadda suke karɓan suke karɓan kuɗaɗen beli wanda bai kamata ba, kuma wanda an duba an gani cewa a irin waɗannan abubuwan baya ciki.
To gaskiya maganan yadda ake kuka da su musamman akan beli ko mutum ba mai laifi ba ne, mutum da ya riga ya je wajen ƴan sanda da niyan wani ya je an sauri laifi ko an kai korafi a kansa, to ba zai fa iya fita haka nan ba sai ya kashe kuɗi ko sai ya san wani wanda wannan gaskiya abu ne wanda yake jama'a sun daɗe suna kuka. Za ka ji suna yin kuwa suna faɗin cewa beli kyauta ne, amma hakikanin gaskiya kowa ya san ba kyauta suke ba da beli ba, sai ka san wani ko kuma sai ka kashe kuɗi. Sannan abin da ya shafi na hanyoyi, wasu lokuta za ka ga a hanya ma ana tafiya hanya ta cushe yadda za su fito saboda suna riƙe wani babba ko wani sanata ko minista su zo suna faffasa motocin mutane in ba a kauce an ba su hanya ba saboda kawai suna rikiya. To duk wani yana da cikin ƙorafe-ƙorafen da ake yi a kansu, kuma abu ne wanda a gaskiya tunkin ya kamata a ga a ɗan mataki ya kamata a gyara, amma yadda ake gudanar da abubuwa a kasan talaka ita kuka akan al'amari ba za a ɗan mataki ba, sai abin ya kure ya kai irin wannan yanayin shi ne daga ƙarshe za a zo ana fitar da alƙaluma ana cewa eh lallai an san da haka, wannan kuma a ƙarshe ya zama cewa kowa bayan hari kenan.
To kana ganin wannan ne kai wato ya tura al'umma bango ya sa har suka fito suke irin wannan zanga-zanga na cewa suna nema a samar masa da haƙƙinsu, kana ganin irin wannan ba?
Irin wannan ne saboda ai a cikin wanda suka fara maganar wannan al'amari na kawo ƙarshen wannan runduna ta SARS suna magana akan cewa cin zarafin da take yi ya fi ƙoƙarin da take na wurin wanzar da tsaro, kuma al'amarin da za a duba shi ne bai yiwuwa a ce a ɗibi kuɗin talaka a sai ma ɗan sanda bindiga a horar da shi a bashi nufin kuma ana biyan shi albashi, amma daga ƙarshe ya riga amfani da daman shi da wannan makamin akan kuma talakawan da su ne suke ɗawainiya da shi wanda kuma haƙƙin shi ne kare lafiyarsu da dukiyarsu. To wannan ya sa mutane sun tafi abin kamar ya zama to dole a ga mataki irin wannan, domin gwamnatin ta zama an ba a yi kara ba ta ce irin yaren da ta sani kenan. Mu a nan arewacin Najeriya abin da ya fi damu mu na rashin tsaro mun san cewa ba za a ta'allaka shi gaba ɗaya akan ƴan sanda ba, domin aiki ne da yake ya fi ƙarfin su gaba ɗaya, amma dai duk da haka gwamnatin da take da ƴan sanda irin wannan kuma suna iya ƙoƙarin su, ya kamata a ce sun mai da hankali ne akan taimaka talaka ba kuma ba su na mai ba.
Ya'u Alhaji Musa Sakaba, jagoran haɗaɗɗiyar ƙungiyar matasan arewa na jihohin yammacin Najeriya, amma zai daɗa gabatar mana da kansa.
Jagoran ƙungiyar haɗaɗɗiyar matasan arewa yammacin Najeriya gaba da jihohi shida, Ɗan Masar da Kasta. A gaskiya zahiri abin da su kun ƴan sanda sa suka yi sukan wuce gona da iri, dan a ko ɗan da zai fi su da kai su ba bai ma cancanta ma a tsaye da su na minti 20 ba. Amma suna tsirin wasu kuma an kashe su a tsare yaro a kama yaro ɗan zaƙo wani yaro ana ce mai murtala daga alaba ragoki sun kame shi sun anshe mai laptop sun anshe mai wayar shi yana da kuɗi 180,000 a akawun su kuzari. Sai yaro yana tsirin
ƴan sanda kenan, su ƴan jami'an tsaro kenan,
su ƴan sanda ne ba dukansu ne ba ɓarayi, amma mafi ɓannar da suke yi ya ɓaci. Za a ga mutum da kai ka ga mutum ba ma ce ɗan sanda ba ne ya yi kalan ko ya yi sa wani irin gashi da wani kaya daban da kai gashi ka ga ɓarawo ya yi drain ɗin kanshi ya sa ya wuri guna ne marasa bi kyau ta don su ba wani kayan yi ko tare da su suna cin karen su ba wa faka, amma a gaskiya ba dukansu ne ba ta duba, domin a ko ɗanda ke okordo ɗanda mu mun ga sun yi aiki sun kama ɓarayi sun kisa a ko ɓarayi sun gagara fasoloji tsoron su ke duk wani mai gida duk wani mai birgima gida da gidi da ake a ƙasar a ƙasar okordo wannan kai su shi ake jamfa. mafi yawan su ba su da kirki.
To shin kana ganin cewa wannan kamar yanda na yi magana na ce adadin yana da karuwa ko wace ya karu wanda kan ana ganin ko ba a daukan mataki ne da ya kamata akan waɗannan jami'an tsaro wanda har yake sa yawancin zarafin da suke wa al'umma yake da dayawa.
To gaskiya ba a daukan mataki ita gaskiya dai ce amma da abun ya baci so kisan din a nan kudancin Najeriya ainihin amma shi jama'a sai muna bashi domin suna wuce gona da iri amma a yawanci kamar irin kasashen arewacin Najeriya inda ƴan ta'adda suka addabi jama'a wayannan mutane na aiki yanzu kamar DCP Abakari wanda yake bana zaton cewa har yanzu za a samu ɗan sanda Haziki wanda yake ya kware ya kai duk inda yake Kaduna dole za a ji ake ɗan sanda wannan zai yi a ce irin wayannan mutane an ce su ga aikin. Aikin tsaro ba karamin hadari bane a ƙasa amma a cikin ƴan sanda musamman a ce maka anan ƙasar kuna kudancin Najeriya nan ƙasar kudu kudin nan wallahi billahi suna cin ralo fiye da yanzu yake ce zato mu abu ne muka nema a yi ma ƴan sandan nan a yi reform din su a musu kuskure ma a gyara aikin nasu duk wanda ga yana da mummunan laifi a kawar da shirya aikin ɗan sanda yanzu kuma ma yan za a yi wani abu bisa dole da shi ne a da new civil society ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a haɗa su da waɗannan ma'aikatan duk inda za a aiki ake su na taɓa zuwa police station ni dan yi wani rati ne na taɓa zuwa police station a Jora Badiya na nuna kati na adadi kati na memba ne na cewa ni ne shugaban yan kuma rai da satuwar talatala wallahi dai bi wannan station din ta kashi abin da ya kawo min mai ya sa wani ya kama dan arewa ne dan sandan shi wanda aka sa ya kama ni ya kama ni lamun mari har bayan kan da sai aka ji a kulle ina da kudi dubu goma ai ba sa bane
me yasa sai ne so
eh ai ba yasa bane duka mun wannan abu dan kudi na dubu goma ka ce aka zo an kwace mun amma ne kira IGP 13 unit da Abuja suka sa baki billahi lazi kudi na aka mai da mun da kudi na adanci kadi na aka mai da mun CC ba kashe ba suka sako wanda dawo gida
sabida me saka maka haka
wai kawai bai ni zan nuna musu dan human rights ne ni dan dinin dan ku ne kara ke da hannun ne kaza kaza har kawai aka mana wannan abu a nan Jora Badiya wanda yake a nan Jora Badiya wallahi billahi alazim to amma insha Allah ba zo karshe domin abun ya riga baci mamma ta gaskiya zai shiga cikin wannan al'amari sun kwasa prison sun kwasa police station sun fito da barayi kidnapper da sauran su an tsaya ai abu ana cikin hadari
shirin namu a daidai wannan lokaci yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na da ta ni gabatar da shirin Zahra Aminu Sage da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayan sa da ma dai dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni ce Aminu Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.